masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
randa dukwana ya kare ko a daki ko a zaure kau te ko fa da kyaure za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ga ba ba a jinkirta wa kowa ba a gaggauta wa kowa ajami ko larabawa in ta zo to sai macewa ko sakan ba a dada ba kunji dai ko yan uwana manya manya da kan kanana za ta zo musu ko a gona ko a daki ne na kwana in ta zo ba za su kwamba malamai ko jahilawa masu kuɗi tallakawa masu mulki dogamawa za ta zo musu ba da dewa ba ganin matsayin take ba.
Alheri Grace Abdu ke sake muku marhaban da tare shirin a wannan safiyar. A yau shirin a bari ya huce zai karrama shugaban gidan rediyo da talabijin na amfani a jamhuriyar Nijar Gray Mubukar da Allah ya yi wa cikawa ranar Laraba bayan gajeren jinya. Gray Mubukar ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin kafofin watsa labarai na kasashen nahiyar Afirka da suke da dangantakar aiki ta kuddu-kudu da muryar Amurka, wanda kuma kwarewarsa a aiki da jajircewarsa ta sa kungiyar 'yan jaridu ta nahiyar Afirka ta ba shi lambar yabo a shekarar 1998. Magatakardan kungiyar mamallakan gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar, wacce Grema ke shugabanta, Lamini Suleiman ya bayyana rawar da marigayi Gray Mubukar ya taka a ci gaban aikin jarida.
Ina cikin da muka samu shawara tun tashin hari muka ce ya kamata mu gama kanmu wannan kafofin watsa labari don mu samu mu kwato 'yancinmu mu kwato hakkinmu a ma'aikanta da har yanzu akwai abubuwa da ya kamata doka ta bada a mana dole ne ba a yi. Girema muka shawarce shi ya ce yana cikin wannan gwagwarmaya a sa amfani a ciki a lokacin nan tele ma a yi bai ma kafa ba bai yana cikin hanyar hudda tele ƙirgiro tele tashi. Muka yi wannan ƙungiya ta fari aka samu aka yi aka fara kokowa bancin an ƙare kokowa za a kafa da ake ce mishi biro na ƙungiyar dan komiti na ƙungiyarmu ya zo ya yi takara. Abokan aikinmu suka zaɓe shi suka ce tunda Lattijo ne ya yi mu experience a cikin wannan aiki kenan ya kamata shi ya zamanto shi ne ke gaban wannan ƙungiya. To da muka ɗauke shi kuma a gaban wannan ƙungiya bamu yi ba da na sani tunda a kullum aka ce akwai taro wanda yarjejeniya da za a yi tsakanin kafofin watsa labari masu zaman kansu da bangaren gwamnati. Grema in yaje yana kwatantawa da shi duka inda ba ta shawara wadda za ta sa aikin jarida ya ci gaba ba ne shi bai cikin wannan abu. Tunda a ko kwanakin baya ba a yi ba wata biyu nan gurin kun gani bisa haraka ta shawarar abin convention collective ya jagoranci kafofin watsa labari masu zaman kansu kuma a nan ma ya ɗaga murya sosai ya kwatanta da shi ya lalle yana wakiltar television da radio masu zaman kansu ƙungiyar NRT me ba zai iya da sunan shi na president na committee ya tila sama wa'annan abokan aikin shi saura su ra'ayin shi yadda yake so ya ce demokrasi ce muke sai an ɗauki sai ya tafi ya yi shawara da sauran abokan shi abinda suka ce a yi ya cancanta a yi mai kyau ne ba mai kyau ba shi ne za a yana ra'ayi wannan bai kauce ma wannan ra'ayi an yi da shi ya zo ya hutu ya ce a shi dole ne abinda shawara ta bada sauran aiki kuma haka aka yi abokan shi suka zo suka zamana suka yi shawara da shi suka ce to ga hanya da ya kamata mu bi in yi shi ma gremi ce to wannan hanya ya kamata bi cikin wannan hanyoyin akwai kamar shawara ta don sabida abin wannan faktin don jere kusa akwai wani kaso da ake hudda ana ba allowance da ake hudda to sai zamanto wannan kudaden gremi yana cikin ɗaya da suka ce bai kamata ba a ce kafofin watsa labari na gwamnati talabijin da radio su kaɗai ne kamata su yi amfani da wannan abu ya ce tun a lokacin da aka ƙirƙiro lallai su kaɗai ne babu wasu kafofin watsa labari masu zaman kansu to yanzu tun da akwai kafofin watsa labari masu zaman kansu kuma suna aiki sun yanda ya kamata da yanda wa'annan su ma kafofin watsa labari na gwamnati ya kamata a ce cikin wannan alawuskin an hudda ma wannan nasu rabo su ma kaso an ba su to wannan cikin wannan kwamba ne muke yi sai kuma Allah ya bai mishi ba tsawon kwanuka har ya ga yanda abun zai bayyana sai dai mu ce Allah ji kanshi kuma mu da kenan muka yi saura za mu ci gaba da wannan shawarruka da ya rika ba mu kullum ni anhwani da konsai kinshi da yake ba mu in Allah ya yarda har mu ci ma wannan guri
Kitu Mama dan majalisar dokokin kasa wanda jam'iyyarsa ɗaya da Grema Bukar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shaku sosai da marigayi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da zamu ce na farko. Mun ji abu kwatsam ya riga ya zo. Bayin da zamu iya cewa daidai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da abin da Allah ya kawo da goyon Allah muke yanzu Allah zamu koma. Amma wannan mutuwa ta ɗan uwanmu Aminu ta girgiza mu ƙwarai-ƙwarai ta girgiza jama'a da yawa saboda kai tsaye haka a ce Allah ya amshi a tsirar mutum babu abin mamaki ga ikon Allah amma ƙwarai-ƙwarai wannan mutuwa ta shi ta girgiza mu na fata Allah ya kansa.
Yaya hulɗa take tsakanin Grema Bukar da sauran abokan tafiya na siyasa a cikin jam'iyyar ku ta RPP Farilla?
To alhamdulillah na farko ma dai kan a ce mun zo ga RPP Farilla. Grema Bukar Aminu mai gidanmu ne president na party RPP Farilla al-Umaru shekara da shekaru. Kenan da suka gamu aka yi kiran party wannan RPP Farilla faɗa ta zo daidai ga zama. Cimma mutumin shi ne ƙwarai-ƙwarai. Tsakanin su kuma da mu sauran militan da muke tare da Grema mun gani mutum ne mai haƙuri wanda ba ya san fitina da abin da za a yi dai sai dai mulmushi ya dada ya ce a yi haƙuri kenan wanda ya kulle ke cewa a zauna lafiya ya ce in aka yi haƙuri sannu shi ke ce mana ai ba matsala faɗuwa ba ce a ka gaza ta shi sai da matsala kenan mutum mai ɗan karan haƙuri Burma RPP Farilla ta yi asara kwarai-kwarai kuma Niger ta yi asara kwarai-kwarai. Mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya na harkoki na zancen demokrasiya, zancen incin 'yan jarida, tunda muna tunani mun gani kwarai-kwarai shi ya yi jurnal na shi na kanshi. Kana aka yi jurnal aka yi radio, kana aka yi tele. Kenan mutum ne promoter ne wanda ya yi kamfani na editorial da ake samun multimedia kenan mutum ne mai haƙuri kuma mai sawa a jice shiga yadda a gaya mana tun lokacin da ina college ne mutum ne mai sanya harkar jarida yana son jarida ƙwarai-ƙwarai Allah rahmace shi Allah ba mu guzurantar da su duka wannan kun ba ni damar in yi magana da sunan RPP Farilla da president Alma wannan duk da ɗan uwan shi da militan gaba ɗaya muna fata kowa ya ta'addu'a Allah ya kanshi mu kuma Allah ba mu guzanta da su.
A nata bayanin Yusuf Mamman ɗaya daga cikin ma'aikatan rediyo amfani na farko a Yaman ya bayyana salon shugabanci da rayuwar marigayi Grema Bukar.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda zan ce kawai Allah ya ji kan mai gidana Grema Bukar. Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta na fara aiki da shi tun 1995 lokacin da aka bude gidan radio amfani aikin da ya koya mana muna ƙara gode masa ya koya mana aikin jarida ya koya mana sanin mutane yadda ake tsaya da mutane sai in ce Allah ya ji kanshi din yana cikin waɗanda ba ni ya ba ne in mata da wannan ba Allah Allah ya kai shi Allah ta ya huta
yayi shi laya ne ko
eh bai rashin lahiya haka ta zo mashi kawai kamar hawan jini ne eh ka san yana yi mu mutane wai ba iri iri to hawan jini ne ya sani shi ana dai ga abun ba zai bai ja da ba sai aka ce a kai shi can Tunisia eh to an kai shi wata TV kuma sai aka kira mu aka ce cikin dare karfe 1 na dare wayewar safiyar nan ta yau Laraba Allah ya karbi ni an rarraba
Alhaji me zaka iya tunawa daga rayuwar shi marigayi Alhaji Grema Bukar
eh to rayuwar shi dai shi mutum ne wanda bai san ko inda sai aikin jarida lalle daga baya ya shiga siyasa amma aikin jaridan nan shi ya fi kwarewa kan shi tun da ka tsohon tsohon ma'aikaci ne na gidan rediyo na ƙasa wanda sai aka samu wani lokaci da aka ce a yi ragin ma'aikata wajen su ɗan jarida 75 aka rage har da sunan shi da ba sunan shi ciki aka sako sunan shi ciki to yanzu da aka rage shi sai ya samu aiki tare da wannan hukumar nan mai raya ƙasashe ta Amerika USAID sai ya samu ya shiga nan yana nan daɗa kuma da ya bar wannan proje sai ya zo ya kafa jarida mai zaman kanta ta amfani wallafa jarida ta takarda daga nan kuma shekara biyu bayan wannan sai ya buɗe gidan rediyo kuma yanzu shekara ta 2015 kuma ya buɗe gidan talabijin shi bai san wani aiki ba in ba aikin jarida ba daga baya kuma ya shiga siyasa
yaya mu'amalar shi take da ma'aikata da kuma sauran jama'a abokan hulɗa na yau da kullum
a to wannan ai ba a cakun tunda akwai mutanensa da dama daga Najeriya in suka zo nan wurin shi in yana zaune cikin mu in muka suka ce wani sai tambaya muka ce gashi sai ce a wasa ce muke yi kamar su a can kasar su Najeriya za a yi a ce wanda ya mulki gidan rediyo kamar wannan a ce gashi zaune cikin ma'aikatansa yana hirar dariya to wannan abin ya ba su sha'awa da yawa in suka zo suka gan shi da shi da ma'aikata ne zaune wuri ɗaya yana mu'amala da su in kai yana wasa da ma'aikatansa baka ce shi ne mai gidan rediyo in ba kai ka riga ka sani ba ne to wannan wajen gaskiya mutum ne wanda duk da cikin ma'aikata ba wanda zai ce mutum nan ya yi mai wani abu duk da shi ke da ma'aikatar shi yana sa dokoki yana amma bai hana yana hulɗa da kai yana wasa da dariya da kai nan wurin fi sabilillahi ba wanda za ka samu cikin gidan kafar watsa labaran da zai ce ma ai mugun mutum ne ai mai kaza kaza a'a kaga ko wasu masu gidaje ba ka ma ganin su in kana son ganin su ma wani aiki ne sai in dai su suke son wato su ganka su sa a nemo ka amma shi Grema Bukar ba haka yake ba
to ya maganar iyali
eh Grema Bukar ya rasu ya bar mata biyu da ƴaƴa shida namiji ɗaya da ƴaƴa mata biyar kuma ya rasu yana da shekaru 63 a duniya
yoni wayoni 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 mutuwa ba ta jala kowa ba wayoni wayoni wai Allah wai Allah ni dole in kuka ni dole in kuka ni dole in kuka tunda daina zama rayaye domin kwa rayaye dole zai zama ga wasa ganye
marigayi Grema Bukar ya bada takaitaccen tarihin rayuwarsa a wata hira da gidan rediyon amfani
alhamdulillah ni sunana Grema Bukar Kura an aihe ni ne le 2 février 1959 a garin Maini Sorowa nan na yi makaranta primary nan na yi makaranta secondary na zo na shiga karatu sannan ana kira local kin ana kiran ta centre de formation au technique de l'information nan na yi shekara uku na karatu na jarida kuma da na fito na fita ne a sunan journalist na radio sai na yi aiki a ORTN Section Journal Parle.
Bangaren labaru na.
Bangaren labaru na Voix du Sahel. Bayan haka an ka kawo ni da magara a 1981. An ka kawo ni da magaram gidan radio Jahan da magaram inda na yi remplacer Isaka. Sannan na yi shekara biyu a da magaram. Daga da magaram an ka dauke ni an ka kai ni Doso. Can ma na yi gidan radio na gwamnati shekara biyu. Sannan kuma an na samu tangarda da gwamnati sai an ka fadda ni a cikin radio na gwamnati. Allah da ikonsa kuma na yi jarraba na shiga university. Nan kuma na samu capacity zuwa na shiga university. Sannan na gani wani talla a cikin jarida abin da Amerikawa suna nema dan jarida wanda yake zaman kansa zai musu aiki a USAID cikin Professor Ali. Sai na yi abin da na shiga Professor Ali ina aiki ina karatu kuma. Sannan na koyi na yi tahiyyar yawa kasashen waje da ketare da sauransu. A nan kuma na zama na gani yaya ne masu jarida masu zaman kansu suke aiki. To kuma a lokacin nan ne in kana tune Conference Nationale ta zo a 1992 mun ka yi an ka bude gwamnati na Reconquista na Conference Nationale ta ba da izini a yi jarida masu zaman kansu. Kuma ni na koru sosai na yawon duniya na gani yanda jaridori masu zaman kansu ko gidan radio ne ko newspaper ne wanda journal ne ko television ne sai na bude a 1989 na bude kamfanin amfani Zambia 89. Daga nan na bude kamfanin amfani na Soma Production. Ina yi production kuma na bude newspaper journal amfani. Aka ina production kuma na yi connection da mutane cewa musamman ma wani jirgi da ya fadi a Tenere na Air France. Shi ma mun ka samu mun ka yi abin da mun ka kulla zumunta da waɗansu gidajen talabijin na ketare da na Nasaru. Nan ma mun samu ganima mai tsoka. So mun ka ci a sai production kina iya da karfi mun ka karfafa da mu ne mu gaba ɗaya mu biyar ne muke aiki sai mun ka zama mutum goma sha bakwai. Mun ka so matan mun ka ce bari mu samu license autorisation na gidan radio. A hakan gane mun ka kafa gidan radio amfani mai zaman kanta. To a yamai mun ka fara bude gidan radio amfani mai zaman kanta. A nan tahiya tana tahiya shekara guda baya sai muka bude a da magaram. Kuma da muka yi shekara biyu muka ci wanga abin tahiya Allah ya sa albarka sai muka zo muka bude a Marabi. Tahiya tana tahiya muka zo muka bude a Difa. Tahiya tana tahiya kuma muka so mu bude a Tawa da Kwanni muna gani amma muna hangen nesa musamman ma wajen fuskar Najeriya muka zo muka bude gidan radio a Kwanni. A maganan da nike maka nan in ni dan jarida ne babu aikin da na sani sai aikin jarida. Kuma na samu yabo na duniya kamar daban-daban shidda na gida kamar biyu na regional kamar na ECOWAS na samu yabo kamar uku. To alhamdulillah tahiya tana tahiya sabili ta biya kudin kwalliya. To mu ba Bahaushe bane kwalliya ta biya kudin sabili. Muna na muna yi tahiya yanzu muna da niyya abu da yawa. Amma tahiyar da gidan radio yanzu da nike maka na magana muna da mutum 143 suke aiki a kamfani na kamfani a chance amfani da nake maka magana
mai daraja na jewa uban zuwa na wuri baba ya zuwa ya maru garmi jina
Paula Kafi, babbar jami'ar hulɗa da gidan rediyo da talabijin na ƙasashen ƙetare ta muryar Amurka, ta bayyana jimamin rasuwar Alhaji Grema Bukar.
We have lost a true giant in the media, especially the African media. Thanks to Grema Bukar and USAGN's Connie Stevens, Radio Amfani has been a VOA affiliate since before
1997. Radio Amfani ya shiga haɗin gwiwa da muryar Amurka tun shekarar 1997. Babu shakka wannan haɗin gwiwa ne wanda muka amfana da shi, muka kuma raya cikin shekaru, kuma har yanzu muna yi. Daga marigayi Steve Lucas zuwa Joyce Ngo, Catherine Peterson, Ngasi Diop da dukkan ofishinmu.
We send our condolences to Bukar's family, friends and colleagues.
Muna aika ta'aziyya ga dangin Bukar, abokai da abokan aiki. Allah ya ji kangama Bukar ya kuma ja zamanin Radio Amfani.
Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya shafa sama da shekaru 30 yana hulɗa da marigayi Grema Bukar.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san Grema Bukar sun kusan shekaru 30 da su da suka gabata. Ina ji yana ɗaya daga cikin mutanen farko da na sani yan jaridu a jamhuriyar Nijar. Bukar shi ne mutum na biyu a jamhuriyar Nijar da ya kafa kafar watsa labarai mai can gashin kanta ta rediyo da talabijin a Nijar. Tun da aka kafa sashen Hausa na muryar Amurka, Bukar yake alaƙa da gidan rediyon muryar Amurka din nan, kuma ba da sashen Hausa kaɗai ba, har da sashen Faransanci yake alaƙa da su. Ni Bukar a guri na ya wuce abokin aiki, aboki ne kuma dan uwa ne, domin yanzu haka ina da kayan shi a cikin gidana, domin a can da in ya zo America gidana ma yake sauka. Saboda haka wannan rashi ne a guri na, rashi ne na dan uwa, rashi na mutumin da yake kusa da ni ainihin da gaske, kuma mutumin da yake da alaka kyakkyawa da musamman sashen Hausa na muryar Amurka. Kusan dukkan ma'aikatan da suke aiki a sashen Hausa na muryar Amurka a shekaru kusan 30 da suka gabata, Bukar ya alaka da su. Saboda haka wannan ba karamin rashi bane. Haduwa ta da ƙarshe da Bukar Grema shine a cikin watan Nuwamba na shekarar nan da ta gabata, lokacin da na je can jamhuriyar Niger, rangadin da na kai na Niger da Ghana da Kamaru, kuma Allah ya sa na je hannun amfani rediyo na same shi, muka yi zumuncin da muka saba da shi, muka yi hirarraki da sauransu, ban san cewa wannan shi haduwa ta ƙarshe ba. Muna roƙon Allah ya ji kan Grema Bukar, Allah ya sa ya huta, Allah ya mashi rahama, ya yafe masa kurakurensa, mu kuma da ya bari a baya, Allah mu samu gama da duniya na lami lafiya, mu cika da imani kuma mu tashi da imani. Ina amfani da wannan dama a matsayin dukkan ma'aikatan mu na sashen Hausa na muryar Amurka wajen isar da taziyyarmu gare shi, ga iyalinshi, ga dukkan abokan hulɗarshi, kuma da dukkan kafofin watsa labarai da na jarida da ke jamhuriyar Nijar da kuma Afirka baki ɗaya, domin Bukar ɗan jaridar duniya ne, ya sha samun lambobin girma da yawa har daga babbar cibiyar ƴan jaridu nan ta duniya ta Committee to Protect Journalists, wato kwamitin kare ƴan jaridu na duniya. Muna ƙara kammala da masu wannan kyakkyawar addu'a ta Allah, ta cika da imani kuma Allah ya ji kanshi da rahamshin shi. barakatuhu. Assalamu alaikum.
Don dangana don hankuri don dangana
ina sake ne ga gaisuwar ta'aziya a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ga abokan aikin mu duka na gidan rediyo amfani da iyalai da kuma dangin marigayi Grema Bukar da gwamnatin jamhuriyar Niger baki ɗaya domin wannan rashi Allah ji kansa da rahama ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
Ubangiji ni kai na roƙa Allah ni kai ni ka roƙa kan ji kwanta wa mu Ubangiji ni kai ni ka roƙa Allah ni kai na roƙa kan ji kwanta wa mu Duka sai ni ku yi da mai roƙa ta kai